تناهى
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa mana a kowace rana ta juma'a a daidai wannan irin wannan lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ya sadar da mu da dukkanin alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a mai albarka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya waɗanda suka riga mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma da muka rage Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani. An sauraro idan ba kuma ce ba satin da ya gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin sahabiya wacce take mai girma, mai daraja, mai falala wacce muke cin tarihinta kuma don mu ga irin abin da za mu yi kwaikwayo da shi a cikin rayuwarta Safiya tana ɗaya daga cikin mata waɗanda suka bar abun kwaikwayo ga mata har ma da maza wanda zaka iya yin kwaikwayo da shi alal misali abu na farko Allah ya ƙara mata yarda abu na farko shine yadda kowane bangare ka zaga zaka ji ana saka sunanta shi kuma dama saka suna yana da abubuwa da yake janyowa a saka sunan mutum tunda kaje al'umma sun tafi a gurin saka wannan suna nata yana nuni da cewa lallai al'umma kuwa suna yin koyi da ita suna bibiyar ta sun san wace ce sannan kuma suke kokarin su sawa ƴaƴa irin wannan sunan dan su ma ƴaƴan in sun taso ko Allah madaukakin sarki ya albarkace su da wasu sufa ko halaye na irin wannan baiwar Allah wacce take ta zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda a satin da ya gabata dakta yayi mana yar fadakarwa gurin saka sunaye idan mutum ya tashi da yawa mutane mukan saka suna sai kuma mu ringa bata suna akwai bukatuwa zuwa idan mun saka suna mu rika kokari muna fadan shi yanda yake domin kaga idan muka saka suna sai kuma ba ma fadin shi yanda yake kamar wani sunan kenan muka kirkira ba wancan na asalin bane da muke kokarin mu sawa ƴaƴayen mu shi ya zamto kuma ƴaƴayen Allah ya albarkace su da ɗabi'u da halaye da kwaikwayo na irin mai wannan suna domin suna iya da tasiri kwarai da gaske mai kyawu ko mara kyawu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai mutane da dama da suka zo gurin shi da sunaye wanda take annabi sallallahu alaihi wa sallama ya canja musu suna domin ya nuna musu cewa wannan suna yana da tasiri akan yadda suke wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya a cikin tafiyar lokacin girkin abinci yayi za a yi abinci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli wasu yara ko matasa ya tattambaye su kai me sunanka yace ni suna na wane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji sunan ba shi da kyawu sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya dafa musu abincin kaga wannan ma duk yana nuna maka yadda sunan yake da tasiri ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dafa abinci bai bari ba saboda tasirin sunan shi bai bashi ya dafa musu abinci ba saboda haka shi suna yana da tasiri akan dukkanin wanda aka sawa idan ko yana da tasiri to kaga ya kamata mu rika ta farko mu saka suna kyawawa kamar irin wannan sunan ka haifi yarka ka sa mata wannan suna Safiya misali suna ne mai kyau to kuma idan ka sa mata din abu na biyu akwai bukatar kai kokarin yadda zaka kiyaye sunan yanda yake a rika fadawa yar yanda aka kwaikwayo ko kuma yanda aka samu daga na asalin da aka same shi akwai sharrin shedan da yake kokari sunayen mu na kyawawa da addinin musulunci yazo mana da shi ya rika biyo mana ta gurare da dama idan zamu ringa canja su yanzu in ka je wata kasar Muhammad sai a ce Mamadu wata kasar in ka je Muhammad sai a ce Amo kaga duk wannan wani sharri ne nawa na shedan yadda yake kautar da mu daga ainihin yadda muka samu sunayen mu kyawawa da addinin musulunci yazo da su yake mayan mana da wasu abubuwa wanda wani ma bai da ma'ana haka zaka mutane suna fadi kuma ana kiran mutane da su wani ma kuma in ka kalle shi sai ka ga kamar wani abu ne mummuna ko wani abu ne maras kyau da sauransu kuma haka zaka ga muna kiran yan uwan mu da shi to wannan abu ne muhimmi da ya kamata mu kiyaye shi domin shi suna yana da tasiri akan dukkanin wanda aka sawa shi yasa kamar da na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa canja ma wasu sunaye me yasa saboda wani rashin kyan suna wani kuma saboda wata ma'ana sunan wacce take bai kamata a kirawo ma'ana bai kamata a kirawo irin wannan ma'anar a kira mutun da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallama zai canja wani yazo da suna wanda yake nuna damuwa ko bakin ciki ko kunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya canja mishi me yasa duka me yasa domin kai ya tsinci kanshi a wannan abin da sunan yayi ake kiransa da shi wannan salan sunan kuma yayi tasiri a kansa har ya zamto kaga an je kuma an shiga wani yanayi wanda yake maras dadi ko mummuna to sai kaga wannan sanadiyar sunan ne da ake sawa shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda ya sawa suna da yawa zaka ga wani zai sa mishi Abdullahi misali Abdurrahman da sauransu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daya daga cikin sunan shi da yake jin dadi yake takama da shi cewa Abdullahi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan suna to kaga tunda sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son a kira shi da shi saboda an jingina sunan izuwa ga Allah madaukakin sarki to kai ma in dai har kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi abin da yake shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuso shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa wasu shi kasan da yawa al'umma sai kaga mutun yana da awarsar soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk wani abu na saba mishi shi yake yi to kaga wannan akwai alamar tambaya a wannan soyayyar ka ce kana son wani mutun ne sai yazo ya ce maka to yi kaza sai ka ki sai kai kishiyar abin da yace kai gobe in ka zo ka ce kana son sa ba zai yadda da kai ba me yasa so da saba mishi da kake yi ya san babu zancen kuma so ai to ballantana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai kishiyan abu ya ce ka bar ka aske gashin kanka ko ka bar shi du ka aske rabi ka bar rabi kuma ka ce ku ne a sahun gaba gurin san annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kaza kai kishiyan abu kuma kai ne kake cewa kana son shi kaga wannan a baki kake fada shi kuma soyayya baki kawai baya tabbatar da ita baki ba ya tabbatar da ita sai an ganta a aikace kenan to wannan abin da ya kamata mu kasance yin ta a ame a aikacen ya zamto ka nuna a aikace kai masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka saba a kullun mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidr Idris tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadanqaya a cikin shirin mai albarka wanda yake kawo mana tarihi hikan nan kamar da muka saba yau ma zamu dora akan wannan baiwar Allah da nayi gabatarwa akan ta mallan ya shirya tsaf domin dorawa daga inda muka tsaya akan tarihin wannan baiwar Allah akramakallahu da me zamu fara yau
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa bad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
mujiya tabbatar Allah madaukin sarki da ya saki hada fuskokin mu ya bamu aron kwanaki har zuwa yau mun gode masa tabaraka wa ta'ala Allah ka bamu kikkiawan cikawa
amin
Allah ka raba mu da mummunan karshe
amin
ji ka bamu karisawa da kalmar shahada
amin
Allah ya albarkaci rayuwar mu da iyayen mu Allah ya sa bayan mu ta zama alkhairi
amin
kamar yadda nan uwa mallam Aminu ya gabatar mun fara wancan satin muna dan magana lokaci ya kure muna magana akan nana Safiya gwaggon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce sayyida na ce da ita shugaba saboda gwaggace ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Safiya bint Abdul Muttalib al-Hashimiyya yar uwan nana wato sayyidina Hamza kuma ita ce mahaifiyar hawarin annabi Zubair ibn al-Awwam wannan mata tana da kyakkyawan tarihi da ya kamata mata su koyi da ita tunda da mun magana ne ake akan wato mata nana Aisha ta ruwaito hadisi cewa da Allah ya saukar da ayar anzir ashiratuka laqrabina cikin suratul shuara aya ta 214 annabi ya tashi sallallahu alaihi wa sallama ke kira dan Allah ya ce shi kai gargadi wa danginka na kusa da kai kaida ta wa'azi mai wa'azi lalle ya fara da yan uwarsa na kusa da shi na jini da haka annabi ya dabbaka wannan aya ya kira nana Fatima bint Muhammad
Ya
Safiya sallallahu alaihi wasallam binti Abdul Muttalib ya bani Abdul Muttalib yace bana mallakan komai a wajen ku bana mallakan komai a wajen Allah dangane da sha'anin ku idan kiyama ta tashi sanuni min mali ma shi'tum indai dukiya ce to ku tambayen cikin dukiya ta anan duniya ina ra'ayi zan ba ku wata riwayar annabi ce fa inni la ughni ankum min Allah shay'an bana wadatar da ku da komai a wajen Allah mun yi bayani a satin da ya gabata cewa idan wannan ya nuna wani abu yana nuna mana annabi ya gaya wa danginsa ya gaya wa iyalinsa ya gaya na kusa da shi cewa lalle sai kokare shi da Allah kada su dogara da dangantakansu da kusancinsu da shi su isi wa Allah biyayya kamar yadda ya kamata don kuwa shi a wajen Allah ba zai tsaya musu ya hana Allah ya musu azaba idan ta kama ba kuma amma a nan duniya in abin da ya mallaka ne zai ba su ya mallaki abin da yake nan na duniya amma kiyama sai wanda ya je yayi aiki kuma annabi ya cece shi kenan cecen annabi sallallahu alaihi wasallam dole zai ginu ne akan wani base ko wani foundation wata shimfiɗa ta mutum ya aikata aikin alkhairi sannan sai annabi yayi ke kokarin cetonsa so idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai gaya mutane wannan maganar kuma danginsa to kaga mu bai kamata mu zo mu zauna mu sakaci ba tare da muna yi wa Allah bauta ba ko kuma wani ya zo ya tsaya maka ya ce ka je kai abin da kaga dama shi zai tsaya maka kiyama da yawa ana yaudarar mutane da yawa ana rudar mutane da yawa ana sa mutane suna yin abubuwa wanda bai kamata ba wani ya zo ya ce ma wai ka je kai da abin da ka ga dama wai shi zai tsaya ma a kiyama wallahi duk wanda ya gaya maka wannan ya yaudare ka kuma ya bata maka lokaci
to amma akramakallahu akwai wasu da suke ba da haka wasu zikirai zaka ga in mutun yayi za su ce duk abin da iga dama ije ya aikata saboda wannan zikirin su za su yi ma shaida a gaban Allah wannan baka
babu wani zikiri da za a baka wai a ce ka je kai abin da ka ga dama ka aikata babu shi duk wanda ya gaya maka ƙarya yi maka kuma ba ilimi ya gaya maka ba son zuciya ya gaya maka da ra'ayi wanda aka ce ya je abin da ya ga dama shine wanda ya je yaƙin Badar na Allah ya san daman su waɗannan ai ba masu zuwa su je su yi abin da suka ga daman ba ne ya ce ya malu ma shi'tum inda annabi ya ce ya malu ma shi'tum Allah ya faɗa fa inni qad ghafartu lakum ku aikata abin da ku ga dama ni kam na gafarta muku. Allah ya ce ya yafe musu saboda tsabar ya aminta da su, tsabar ya yadda da su. Tsabar mutane ne masu imani da tsoron Allah. Amma yanzu wannan mutane, wannan zamanin, mutane wannan al'ummar, mutane wannan lokacin, ka bude baki ka ce mutum wai wai ya je abin da ya ga dama. Ai ba wannan halaka ce, ai wannan tabewa ne, ai babu wani wanda za a ce ko waye shi, ko wane ne, ba wani wanda za a ce wai je abin da ya ga dama, wai wai an yafe masa, babu shi. Yawwa, wanda Allah ya yafe wa, ya yafe wa abu, wai mu bamu sani ba. Yawwa, amma a zahiri dole mutum ya bi Allah, kuma mutum bai bauta Allah ba, kaga baya sallah mu kafiri zamu ce masa. Wallahi tallahi kafiri zamu ce masa, saboda baya ba ruwan mu da wai yana da wata alaka a boye da Allah. A'a, ba bari a ce kaza, babu babu wannan. Mace ce jarumar gaci, mace kware da gaske, da ita aka je, an je ya kuka da ita, har ma kamar yadda muka yi bayani ta kashe wani bayahude.
Na'am.
Yawwa, mun wannan kansa muka
tsaya,
muka tsaya.
Na'am.
Kuma Allah ya mata rasuwa, ita da na Safiya a shekara ta 20, an binne ta a baki, kuma tana da shekaru 70 da wani abu. Wanda mata ta gaba ita ce Asma binta Umayshi.
To malam, Allah ya saka da alkhairi, bari mu daika sashin tallace tallace, mu ci abin da su ma suke dauke da shi.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tahlilun wa ad'iyatun.
رويدك، رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حال للصبح البلاج.
من ذا يفرج كربا فات يضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خاب.
مسرور بركة مودة داوة a cikin wannan shirin mai albarka ga wanda ya datsi shirin a tsakiya, mun karasa dan abin da ya rage na tarihin Safiya, wacce take Allah ya kara mata yarda, mun ji dan abubuwan da ya rage a rayuwarta. Insha Allah za mu dora daga wata mata ta gaba, Asma bintu Umais, wanda ita ma mu ji menene abin da za mu iya kwaikwayo a cikin rayuwarta. Akramakallahu, wace ce Asma?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Akwai dazu maganar da muka fara yi.
Na'am.
Wanda idan an fadakar, ya kamata a fadakar da wani abu mutane su kula, musamman waɗanda suke da biyar sauraron waƙe-waƙe. Masu waƙe-waƙen bege ko masu waƙe-waƙen suna neman kuɗi da sauransu. Shi mawaƙi yakan faɗi maganganu da yake wuce gona da iri. Za ka iya ganin mawaƙi ya zo ya kira sunan wani, ya ce shi ne komai, a ce ma shi ne Allah, ko a ce ba wani in ba shi ba. Hatta matsayi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za a iya zuwa a faɗi sunan wani, a share matsayin, a ce wannan wanin shi ne yake da wannan matsayi. So lalle ina faɗakar da mutane, ku yi nesa da sauraron waƙe-waƙen nan. Babu abin da mun jima a garin nan, masu waƙe-waƙen nan suna faɗin maganganun da suka ga dama, ko mutum ya gama waƙar ma har ya bada lambar wayarsa, yace ana neman ƙarin bayani akan abin da ya faɗa. So wannan wuce gona da iri ne. Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Tababbu halaka, ku su suke bin mawaƙa, ba a daukan addini a wajen mawaƙi. Dan wani ya zo ya yi waƙa, ya yabi wani mutum, ko ya yabi wani malami, ko ya yabi wani bawan Allah, har ya kai shi matsayin sama da Allah, ko ya bashi matsayi ya fi na annabi, ko wani abu makamancin wannan, ba a sauraron wannan a ce da abota Allah da irin wannan abun. So ya kamata mutane su kiyaye. Kuma Allah ya ce ba ku gani ba, ko ina ma kutsawa suke. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, sannan kuma suna faɗan abin da ba su aikatawa. Maƙaryatan mutane ne yanzu za su iya yin ƙarya a cikin waƙa, a ta yadu a duniya ci shekaru tana yawo, kuma ƙarya ce, ba gaskiya ba ce ba. So ya kamata mutane su yi takatsan, ba a daukan addini a wajen mawaƙa, ba a daukan addini. Mawaƙi ba malami ba ne da zai zo a ce wai abin da ya faɗa shi ne za a yi wa Allah bauta da shi. Sannan kuma Allah ya tsarkake annabi da irin waɗannan abubuwan, da ma ya ce wa ma'allam na hushiyara wa ma yan bagai lahu. ban koya annabi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba mun ba shi qur'ani ne mun ba shi zikiri mun ba shi ambaton Allah tabaaraka ta'ala daka na san cewa akwai irin wadannan kowa ma ya sani ana ta waƙe waƙe na wuce gona da iri wanda akwai ghuluwi a cikin su akwai ghuluwi wuce gona da iri zurfafawa koba kuma sai a ce annabi ake waka kuma ba annabin ake ba balma zagin annabin ake ko tozarta shi ake ko daga wasu ake yi a fifita su akan annabi dan sallallahu alaihi wasallam haramun ne jin wadannan waƙoƙin sannan kuma haramun ne mu'amala da masu irin wannan dan ko zai kai mutun garin da dabarun musulunci
na'am akar makallawa kana magana waka su yawanci kuma abinda ake dauka kamar ruwa da ka fadi masu yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci ba ma daukar su waka muna ce musu kamar sha'irai ne da sauran wasu sunaye to wa'ancan kuma masu waka ta wacce ta shafi bolewa akan ce musu mawaka
eh gaskiya ne dukkan su ai mawaka ne sha'irin me ma'anar shi sha'ir larabci ne ai larabcin ne kuka rike ba ku fassara shi da wasa ba to bari mu faɗa ince sha'irai amma dai duk yasu duk ai mawaka ne ga baki ɗayan su me ba sa yi waƙoƙin Hausan ma nasu da suke na Hausan ma nasu ya fi nasu ma tsafta wasu waƙoƙin dan zaga babu guluwi a ciki babu cigona da iri a ciki babu abin kiɗan da ba sa sawa babu sautin da ba sa sawa za ka yi tsalle ka yi rawa sosai a cikin abin da suke faɗa ka ga mawaƙa ne Asma binti Umais
Allah ya samu dashi
amin Asma binti Umais tana daga cikin matan da suka yi hijira na farko an ce ta musulunta kafin annabi ya shiga gidan nan na Darul Arqam ibnu Abi al-Arqam Darul Arqam ibnu Abi al-Arqam wanda gida ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa a cikin wannan gida kuma yayi bauta wa Allah tabaraka ta'ala farkon musulunci gidan yana nan As-Safa akwai As-Safa akwai Al-Marwa to shi wannan gida na Darul Arqam ibn Abi al-Arqam anan gurin As-Safa din yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta da'awa a wannan gida na Darul Arqam ibn Abi al-Arqam yayi ta kiran mutane zuwa ga la ilaha illallah a farkon musulunci mutane da yawa sun musulunta a cikin wannan gida na Darul Arqam ibn Abi al-Arqam kuma wannan shine matla ad-da'wa al-islamiyya bi makka daga nan aka fara samun da'awa ta musulunci wato tana hudowa a garin makka tana da miji Ja'far at-Tayyar sunan mijinta Ja'far at-Tayyar yayi hijira da ita zuwa Habasha a can ma lokacin da aka yi hijiran ne ta haifi masa da mai suna Abdullah sannan kuma ta haifi Muhammad ta haifi yaro mai suna Aun ta haifi yaro mai suna Aun yayin da ta yi hijira tare da shi zuwa Madina shekara ta 7 ne to yayi shahada ya mutu an kashe shi a ghazwatul mu'ta an kashe mijinta a ghazwatul mu'ta shi Ja'far at-Tayyar ustushida fi ghazwatul mu'ta dake mace mai daraja mace mai matsayi madaukakiyar mace nan da nan sai da Abubakar Siddiq ya aure ta
na'am
kaga duk matar da Abubakar Siddiq zai aure ta to kaga mata ce mai matsayi Asma binti Umais kaga yanzu in za a lissafa matan Sayyidina Abubakar As-Siddiq to za a ambaci Asma bintu Umais
na'am
shi ma Abubakar in ta masa haihuwa ta haifa masa daya mai suna Muhammad ta sa masa Muhammad kaga Muhammad din ta biye kenan wannan yana nuna ba laifi mace za ta iya sawa ƴaƴanta guda biyu suna iri daya
na'am
ta haife da Ja'far at-Tayyar ta haifi yaro ta sa masa Muhammad sannan da Abubakar ya da dawuranta kuma ta daɗa sawa yaron suna Muhammad to ba mamaki Allahu Akbar ba mamaki Abubakar din ne shi ma dai aure ta ga ya kamata yau annabi takwara
sallallahu alaihi
wa sallam yawa yau annabi takwara
akan kallon wannan yana nuna kamar kenan yadda sahabbanu sallallahu alaihi wa sallam suke san shi suke ta maimaita sunan shi
ai kware kware da gaske malam
na'am
ai kware da gaske wallahi malam ai kware da gaske wannan kauna ce ta gaske
na'am
kauna ce ba su damu ba a sa sunan mutum nawa ba
mmm
duka ga wannan duka yayanta ne kana Muhammad na Ja'far al-Tayyar ga Muhammad na Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ya rasu ya batta.
Na'am,
mana ya riga ta rasu a kenan. Abun mamaki wannan matar bazawarar da ya aura din. Ita ce masa wanka.
Na'am, dama ya halatta mace ta wanke mijinta.
Sai ko da shi, sai da gaske. To anan abin da zamu dauka na wannan bani sunan shi bangare bayan Abu Bakar ya aure ta kuma sai sai da Ali bin Abi Talib shi kuma ya maza zo ya je aure ta
bayan sai na Abu Bakar
bayan da shi ai matar ma dan tana da tsada kwarai da gaske tana da daraja to anan abin da nake so mu gane
na'am
shine na farko dai sahabbai suna haihuwa kuma suna san haihuwa
na'am
ba mutane ne masu fada da haihuwa ba
eh
kaga ta haifa a can tazo ta dada haifa anan kaga wannan albarka ne
annabi
ya ce tana ka huta na salu ku yi aure ku samu nasl ku samu hayayyafa ku yadu yace zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alkiyama a wata riwayar hadisi hasan yace zan yi alfahari da yawan ku a wajen yan uwana annabawa
na'am
to wannan kenan sannan na biyu wannan yana nuna ya kamata mu kula da wannan dabi'a da sahabbai suke yi shine idan mace tana da kima tana da daraja idan mijinta ya mutu to a rufa mata asiri a aure ta don Allah jama'a a kula da wannan idan mace mai kima ce ta tsare mutuncinta ta tsare addininta wallahi Allah ta aure wani mutum mai daraja Allah ya kaddara bashi da nisan kwana ta mutu an ya mutu to da Allah al'umma a rufa asiri a wuri wannan mata don a taimaka mata
to akan kallawo mazan wasu sukan yi korafin cewa in an auri wasu daga cikin irin wannan matan sai su zo kuma da irin wani salo wanda baya barin gidan a zauna lafiya su matan wannan irin jan hankali za ka yi musu
karkamanta naci matar kirki haka naci
na'am
ba cewa ne kowace ba da ka tunda na ce matar kirki kenan ba mata ce da ake tsammanin auro ta za ta zo ta warga da gida ba
na'am
amma su a wajen mata a tunaninsu mata na wannan zamani ita indai da take cikin gida ita to kowaye ma za a je auro to ba ta kirki ba ne sai dai kaɗan daga cikin suna da kyakkyawan tunani akwai wanda ita da kanta ma za ta ce ka je ka auro wance ma to amma magana ta Allah mun taɓa tattauna akan wani abu makamancin wannan ana samun matan da wallahi za a rufa musu asirin a aure su amma wallahi su zo su bada gidan ka je ka taimake ta ka je ka auro ta ka kawo ta gidanka ta zo ta kafa wato kamfani ya kar iyalinka da yayanka wannan ku da zarar an fahimce ta sai a yi waje da ita babu wani bata lokaci duk mutumin da ya fahimci wata mace ya auro ta da sunan ya taimaka mata su rufa juna asiri sai ya fahimci ba ta fahimci manufar auren ba wani abu ta sa daban a gaba to kar ya wani bata lokaci ya bari ta rugurguje masa gida ya fitar da ita
aka makalla kuna yin nasiha kar a ringa raba aure kuma gashi
muna nasiha kuma a daina baza gidaje sai ka faɗa duka guda biyu muna kuma yin nasiha a daina cutar mutane a daina watsa gida dan mun yi nasiha mun ce ai aure cewa muka kai ka je ka ɗebo tarkace ka zuba a gidanka duk matar da bata rike mutuncinta ba bata kare darajar ta ba kuma bata da zuciya mai kyau halinta bai da kyau ya za ka rufa mata asiri ka zo ka taimake ta ta yaƙi iyalinka ka taimake ta ta yaƙi gidanka ta yaƙi iyayenka
wai isai ta wa'azi wataƙila Allah ya jiyo da ranta ta ɗan do ta ɗan shiri
ai wannan fatawar da muke bayarwa ai ma'ana kai wa'azin kai iyayi
na'am
taƙi tunda ta banza ce ai ba ta jin wa'azi ai abin da take fahimta shine ai waje da ita
na'am
nan za ta fi ganewa
to
ina nan akan wannan bakan kuma ina jaddadawa saboda wallahi muna da matsaloli da yawa akan wannan abu mutum yana zaune lafiya a gidansa da iyalinsa lafiya lau wallahi sai ya je ya dauko kara da kiyashi ya zo idame shi ka zo ka shigo da wata mata gaba ɗaya ta hargitsa maka gida saboda halin ta bai da kyau ba ta da tausayi ba Allah ga bin bokaye ga binne-binne mata da bin bokaye da binne-binne ai kokarin ai ta binne-binne a gida dan a kife miji a kife yayan miji a kife matan miji ita kawai ta zama ita kadai wa da Allah sharikalaha kaga wannan ba daidai bane kar a goyi bayan waɗannan mata a nuna musu halakar da suke kai a nuna musu tabewar da suke kai yawa kwanan nan wata mata ta bugo mu waya tana kuka tana kuka tace tana zaman zamanta da mai gidanta yaje ya rumo ne aure ya kawo shi wallahi malam matan nan ta hana ni sakewa ta hana yayana ta hana murdasu yanda zamu yi a gidan nan baya iya mata magana tana kama kariya a gidan nan abinda take dama take ta zagi uban kowa ta ci mutuncin kowa yanda ka san ita ce uwar gidan ita ce wato farkon gidan tace wallahi malam mun sai da zamu yi ta ni kuma yanzu ɗan uwa sun zo sun biyo ni sun ce to laifinki ne ke kika zo kika zauna kika yi sakaci ai ba ai sai an yi nema ai duk wacce za a yi mata aure ai sai ta je ta yi nema sai ta nemi taimako nace haji ya mene nema ban gane wannan kalmar ta nema ba taimakon me fi sabilillah zaki zaga da ƙwariya kina neman taimako me tace malam ba haka ake nufi ba tace abi malamai dole sai ka je tace miji an ce mijin wannan zamani ba a zaman lafiya da shi in ba a je an ka kai shi wajen malamai suka dafe maka shi ba nace to tace to ni kuma malam ina jin wa'azukan ku kuna faɗa cewa haramun ne a rinka bin malaman nan ana ba su kuɗi ana kaza bata ne nace kware ku hajiya nace wallahi wallahi ƙarya suke miki cewa wai bi zai yi wai ki mallaki miji ko miji ya zama kina jin dadin zama da shi wai sai kin kai shi wajen boka ba wallahi wannan magana ba haka bane idan wata ta kai na ta wajen boka ta danne shi wataƙila zikirin sa ne bai da kyau ko bai da ƙarfi ko bai da ƙarfin addu'a ko shi ma zuciyarsa tana da larura amma abinda nake son ki da shi ki dage da bin mijinki da ladabi da biyayya da mutunta mijinki da kimanta mijinki kuma ki hada kai da ƴaƴanki ku yi ta addu'a ku rage bacci ku taƙi amul laili ku ce ya ubangiji wannan mata da ta zo ta kawo mana sharri Allah ka kare mu daga sharrinta Allah ka tsare mu daga sharrinta wallahi mijinki zai dawo kanki amma bana baki shawara ki je wajen wani malami wai da sunan ya mallaka miki miji yanzu ita wannan din ba wajen wani malamin nan ban za ta je ba ya jefa ki cikin bala'i to ke kuma sai ki je ki kai kanki wajen wannan malamin annabi ya ce duk mutumin da ya taka kafa ya je gidan boka 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 ba wa tsinan nan bawa boka duk wanda ije wajensa sallarsa ta kwana 40 babu a wata riwayar annabi ya ce idan mutum ya je ya gaskata abinda bokan nan ya faɗa to wato ya kafirce wa abinda Allah ya saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ina a gurguje ita wannan mata Asma'u Abubakar ya aure ta Aliyu ya aure ta dan saboda kyawun halinta Imam Sha'abi yake cewa ta zo daga Habasha wata rana Umar yace da ita ya Habashiya yake yar Habasha mun riga ku da ta Umar yana mata wasa mana Umar yana mata wasa haka dake babbar mace ce mai daraja yace ya Habashiya sabaqnakum bil hijra mun dai duk inda zaki je dai mun riga ku dai da hijira sai suke cewa gaskiya ka faɗa ya Umar kana tare da kai da sauran sahabbai kuna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciyar da wanda suke jikin yunwa a cikin ku yutsai mu jahila kun mu yu'allimu jahila kun yana takarantar da jahilan cikin ku mu kuma albu'ada at-turada mu kuma mutane ne da muke nesa an kore mu daga Madina an kore mu daga Makka ba ma iya kasancewa tare da annabi tace wallahi wallahi sai na gaya wa annabi wannan maganar da ka gaya mu bayan mu korar mu akai muka bar annabin muka je muka zauna zaman talauci zaman rashi zaman tsoro zaman damuwa kai kuma kana tare da annabi ya ciyar da masu yunwa a cikin ku ya yi karantar da ku ilimi kuma ka zo ka ce kafi mu ta zo gurin manzo Allah ta ce ya rasulullahi lin nasi hijratun wa lakum hijratani duk sauran mutane irin mu suna da hijira daya kai kuma da kai da sauran sabbanka da su Umar rai kuna da hijirori guda biyu lin nasi hijra wahida wa lakum hijratani annabi kai take gayawa tace ga abinda Umar ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to hijirar da su Umar suka yi da sauran mutane hijira ɗaya ne amma ku kuna da hijira guda biyu kun je Habasha kuma kun zo Madina kun yi hijira mace ce mai yi wa mijinta da'a ƙwarai ƙwarai da gaske shi yasa annabi sayyidina Abubakar da zai rasu wasiya ya mace yace ki min wanka wannan yana nuna yana da kyau mutum ya zama yana kyakkyawan alaƙa da matarsa kuma ya zama ya yarda da addininta ya koya mata ilimi dan jahila ba za ta yi maka wanka ba, duk wanda ya kawo jahila ya ninki mai a gida to ba za ta yi masa wanka ba. In kaga wannan da yake mai ilimi ce, Annabi Sayyidina Abubakar ya ce ki mun wanka, kuma haka aka yi alhamdulillah ta ainihin wato yi masa, ta yi masa wanka a daidai gurgudu. Ba ta saba umarnin mijinta har ta zauna da Abubakar har ta gama, wallahi ba ta saba. Shi yasa Aliyu yayi matsa-matsa ya aure ta. Kaga wannan yana nuna Malam Aminu duk inda aka gama ta wato mata mai daraja aje a kwashe ta. Wallahi mana akwai mata waɗanda gwal ne a ƙasa, ina gaya maka wannan da ba dan lokaci ya ƙure ba, da nayi maka fashin baki da bayani wallahi.
To Allah ya sa mu dace.
Allah ya rufa asiri.
Amin mala.
Ta yi rayuwa bayan Ali ibn Abi Talib, kuma an ce ta rasu shekara ta 60 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kula da matan ƙwarai, a nemo su a aure su, suna nan suna zaune malam matan arziki matan kirki. Kana zaune da wata macijiya tana ta sararka ka rasa yadda za ka yi, ga nawa kirki nan suna nan baku nema ba. Allah sa mu dace.
Amin. Masaurare za ku yi samun mu mata 0806602008, maza 0809042008, sai kuma sakon ka ta kwana da ya hada maza da mata baki daya 0705052003. Akramakallahu, kai magana akan mace in aka auro ta ta zo gida, to bangare na biyu kuma akramakallahu, wani lokacin za a samu tuniya kirki, mijin yana kokarin ya auro ta domin ta taimaka wa masa da gidan da matar da ƴaƴan, sai kuma ta gidan ta hana ita ma ta shiga ta yi ta abin da za ta yi, wani irin jannin kali za ka yi akan haka?
Wallahi gaskiya ne Malam Aminu, ka dade ba kai adalci ba irin na yau. Gaskiya ne, gaskiya ne. Mutum yana zaune da iyalinsa, zai iya zuwa je ya karo aure, bayan ya zo ya karo aure kuma wannan ta gidan ta hana zaman lafiya. Wannan yana faruwa kamar yadda wanda ake gayyato ta ita ma ta hana zaman lafiya, ta gidan ma kuma tana zuwa ta hana zaman lafiya din. Wannan ko shakka babu, gaskiya ne haka din yana faruwa. To ɗabi'a ne mummuna da ta gida da ta waje da wacce ta zo ta amarya da wacce ke uwar gida, duk abu ne wanda yake ba a so a shari'a. Abinda muka faɗa akan waccan din, haka za mu faɗa akan wannan. Shi ma lalle ne idan mutum yana da matarsa ya zo ya ƙara aure, ta zo tana ƙoƙarin ta yaƙe shi ko ta yaƙi matar da ya auro, ta hana su zaman lafiya, to ka bi duk yinda za ka yi, kada ka yadda a bari, kada ka yadda a hana ka zaman lafiya a gidanka. Lalle ne mutum duk inda zai bi, duk yinda za ka yi, ka yi ƙoƙarinka ta hanyar da ta dace a shari'a, kar ka bari matarka ta hana ka sukuni, ta hana ka kwanciyar hankali a gidanka. Ta yaya? Ta hanyar kafa doka kuma da ɗabbaka doka. Ta yaya? Ta hanyar yin adalci a tsakaninsu.
Na'am.
Don wani lokacin matar da take gidan tana hana zaman lafiya ne saboda azarbabi ne namiji da ta ga yake da shi. Ka san namiji akwai santi da azarbabi
kamar ya
da rawar jiki. Kai ka sani, ai mutum ya zo ya auro mace duk ya bi igigi ce ya fita daga hayyacinsa gaba ɗaya tare a gindinta, ita ce mai magana a ji, ita ake mata sayayya, ita ake kula da ita, ita ake tarewa a wajenta, kullum yana makale a wajenta kamar cingam ya makale mata, to ya za a yi ta cikin ta ji daɗi? Wala ba ta ji daɗi ba, ba za ta ji daɗi ba. Sai a wayi gari amaryar da ta zo, ita za ta bashi umarni ya bi. Akwai matan da yau in suna buƙatar taimako a wajen mijinsu, wallahi sai dai su je wajen amaryarsa su gaya mata, ta gama yangar da za ta, in ya zo kuma ta gaya musu, kuma dole ya yi. Akwai maza masu mugun rauni, to a nan gurin idan har ana zargin mata suna da rashin kirki dangane da hana samar da zaman lafiya a cikin gidajensu da auratayyarsu, to ya kamata kuma a zargi mazajensu kuma da rashin adalci da rashin daidaito tsakanin matansu. Wannan shine ni abin da zan faɗa. Suna da laifi tabbas, amma galiban in ka ga mace tana wannan fitina, akwai fitinannu ko shakka babu, amma wallahi akwai waɗanda sababi yasa suke fitinar, saboda cutarsu da suke ganin za a yi, suna gani za a kwace musu gidan nan a hannunsu, suna gani za a hana ƴaƴansu jin daɗi da ubansu, suna gani za a raba ƴaƴansu da zaman lafiya da mahaifinsu. To kaga ai za ta je ta yaƙin ƙwatar kai kenan.
Na'am.
So wannan shine wallahu ta'ala alam.
Malam, wannan tace a gaya mata addu'ar da za ta yi domin warware sihiri.
To addu'o'in warware sihiri suna nan da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da samu sihiri, amma dai ina ba da shawara kamar haka: a samu ganyen magarya guda bakwai, a nika su baina hajarain kamar yadda yake a cikin hadisi wato a samu ko kirmi irin na karfe din nan a nika a daka shi ganye kwaya bakwai na ganyen magarya sai a rinka wanka da shi a zuba a cikin bokiti ko a zuba a cikin jarka galan daya na ruwa wanda zai gaure ganyen gaba da ganyen zai gaure a ciki sannan a karanta wasu ayoyi kamar wanda zan fada farkon suratul baqara alif lam mim zuwa muflihun a karanta ayatul kursiyu a karanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman a karanta amanar rasulu sannan a zo a karanta wa wahina ila musa nal qiyasak fa idha hiya talqafu ma yafikun a zo a karanta qala musa taqulu lil haqqi lamma ja'akum asirun hadha wa la yuflihu sahirun duka wannan duk aka karanta a karanta qul ya ayyuhal kafirun a karanta wannan qul huwallahu gafa uku a karanta falaki gafa uku a karanta nasi gafa uku da fatiha a ciki duka wannan a karanta sai a ringa zuba a cikin wannan ruwa ana yin wanka safe da yamma haka annabi ya ce a cigaba da yi har sai hatta ya zo lasihar har sai sihirin ya kauce kuma gaskiya ne ana sihiri kuma sihiri yana kama mutane akwai shi a rubuce ban sani ba ka bata lambar waya ka insha Allah sai in turo mata WhatsApp soft copy din a rubuce a buge da ayoyin da kuma hard copy wanda aka karanta shi da sauti insha Allah sai mu bayar da shi in Allah ya sadda
na'am
za a dora shi sai ka dora musu a WhatsApp sai su je su printin sai kuma su saurari sautin Allah ya baki lafiya Allah ya warkar da ke Allah ka kare mu da dukkan sharri masu sharri
malam me hukuncin kamar Abdul Hadi a rika kiransa da Hadi
to shi dai an danganta shi ne ga Allah ana nufin ba ni sunan shi bawan Allah mai suna Al-Hadi to kaga bai kamata a ce da shi Hadi din kade ba ko da yake wasu kan ce Al-Hadi da ma'arifa shi ne zai dauki sunan Allah wato kai tsaye to amma dai in dai Abdul Hadi din ne a rinka ce da shi ba ni sunan shi Abdul Hadi amma in an ce Hadi kadai wannan babu laifi in ba sa ma'arifa ba wallahu alam
to wannan ta ce malam kamar da akai magana wanda suke cewa wani abin da yaje yana so ya ga yana so a duniya ko sun bashi aljanna an bashi tabbas wannan shine yake so kaga mutum shi ba musulmi ba shi ba arne ba so mun gode malam wannan abin yana faruwa da yawa
eh sanin na abu ne ai akwai masu ba mutane aljanna an sisirwa mutane aljanna a garin nan da gurare an yi lokaci amma dai yanzu alhamdulillah ilimi ya yadu ba wani mahaukaci da zai zo yadda wai ya je ba da kudin sa wai wani ya sai mai aljanna sai dai mahaukaci wanda bai da hankali kuma yanzu masu cewa suna ba da aljanna za dai su faɗa amma a waye ba dai a fili ba amma suna faɗa a zahiri dai mai raran mutum ya zo ya ce ma wai ya baka aljanna ya ma gama rena maka hankali ya nuna ma baka da hankali ne mahaukaci mai kai aljanna tana hannun waye ne tana hannun Allah tabaraka wataala shi kadai
to
muna fatan Allah ya mana afuwa ya yafi
amin to malam Allah ya saka da alkhairi ma sauraro duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin mai albarka a madadin Ahmad Gazali Yakubu da Sumau Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Hadiza Balanti shugaban sashen addinin musulunci Buhari Isa Sadandaku Amin Kidir Idris nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريافينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا